بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda shine yammacin 18 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna Dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin darussa daga tafsirin suratul mutaffifin zamu sake sauraron karatun wani sashi na ayoyin wannan sura mai albarka daga bakin alrama malam Yusuf insha Allah bismillah malam Ashir Yusuf
a'udhu billahi minash shaytanir rajim من أرضه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي وما أدراك ما سجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
الله أكبر سركي فارا للشيوى ويل للمطففين sanannin azaba ya tabbata lil mutaffifina ga masu tauye mudu alladhina idza ktalu ala nnasi wadanda idan zasu yi awo a wajen mutane yastawfuna sai su cika ma'aunin su wa idza kaluhum idan kuma su ne zasu aunarwa da mutane aw wazanuhum ko zasu gwada musu nauyin abu yakhsirun sai su tauye musu Allah yace ala yadhunnu ulaika shin waɗannan ba su san cewa annahum mab'usun cewa su abin tashi bane li yawmin azim wata rana za a tashe su wata rana mai girma kamar yadda muka fara ji a jiya Allah madaukakin sarki yana tankiya da bayyana tsananin sakamakon da za a yi ma waɗanda suka siffantu da siffa ta tauye ma'auni ko tauye sikeli ko yin ha'inci a wurin kasuwanci da sauransu Allah ya ce su ne allazina idaktalu ala nas irin waɗannan mutane waɗanda wannan bala'i na bone ya tabbata a kansu su ne waɗanda idaktalu ala nas wato duk sanda iktalu ala nas nan wato minan nas ala da min anan suna yi wakiltar junansu yastawfuna li anfusihim ma yaktalu abin da za su auna a wajen mutane za su tsaya tsayin daka su tabbatar da cewa an cika musu ma'auni ba za su taɓa yarda a tauye musu ba za su nuna ma'aunansu za su sa ido su tabbata an ba su abinda suka cancanta amma kuma su ba za su yi aikin da cancanta ba wa idza kaluhum idan kuma su za su yi wa mutane yakhsirun yayyan usul za su rage musu wato mutun ya aishi cikakken abinda shi yake due for him amma kuma shi ba zai bada wanda yake a kansa ba ya yi cikakken albashi ya yi aiki na kasashe ya yi cikakken kayan mutane ya biya na kasashe a bashi amana ya amshi dukkanin entitlements da suka tabbata nashi shi ko ba zai aikin da yake a kanshi saboda haka in zai auna a wajen mutane shi yana so a cika mushi idan kuma shi zai auna wa mutane shi ba zai cika musu ba al-Imam Zajjad yana cewa wannan wurin yana nufin idan katalu minan nasi istawfu alaihimul kaila idan za su auna a wajen mutane za su tabbata an cika musu ma'auni wa idza awfaw minhum naqasuhum idan kuma su ne za su auna a wajen mutane sai su tauye wa mutane mudu Allah yace ala yuzunnu ulaika annahum mab'usun Allah yace ku saurara shin wai waɗannan masu irin wannan halin shin ba su da yaqini ne akan za a tashe su azzannu anan bi ma'anal yaqin dama lafazin azzannu ya zo a cikin alqur'ani a wurare daban-daban da ma'anan yaqini ba zato din ba kuma alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbi kaga ai alladhina yuqinuna waɗanda suka tabbatar za su gamu da ubangiji da kuma inni zanantu anni mulaqin hisabiya ai inni ayqantu na tabbatar da irin wa anna zananna ko allan yu'jizallaha fil ard da ire-iren suna nan da yawa azzannu ya zuwa da ma'anan yaqini ba da ma'anan zato din ba to anan ma shine ala yadhunnu ulaika shin waɗannan ba su da tabbaci ne akan cewa za a tashe su a wannan tambaya ce ta mamaki da inkari ba wai ana neman amsar ta bane ana mamakin irin aikin su wanda yake nuna alamu kamar ba su yarda da tashin alkiyama ba aikin su wannan alama shi cewa ba su yarda da tashin alkiyama ba wasu kuma suka ce a'a abinda yake nufi anan ba yaqini bane ana nufin taraddudi ne kamar ana cewa ne in kanu la yuqinuna bil ba'si fa halla zannun koda ba su da yaqinin za a yi tashin alkiyama to me bai hana su ce to tunda dai an ce za a yi koda dai ba mu yarda ba amma bari mu dauka wata kila za a yi din mu yi abin da ya kamata saboda in an yi din mun tsira in ba a yi ba dai dama ba mu yi laifi ba ai ya kamata mutumin da yake tsammanin za a yi tashin alkiyama to yi wa kanshi tanadi wato abu ko baka da tabbacin shi in kana sa ran akwai yuwarsa to za ka yi mishi wani tanadi ko da rabi da rabi to su kwata-kwata babu wani tanadi game da alkiyama babu wani shiri saboda ba sa da tunanin cewa za a yi alkiyama ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun Allah ya ce wai waɗannan mutanen ba su da tunanin cewa za a tashe su ne liyawmin azim ai limiqati yawmin azim Allahu anan ta zo ne litawqit kamar fadin Allah aqimis salata liduluki shams ai litawqiti duluki shams liyawmin azimin dan wata rana wadda al'amarin ta mai girma ne tashin hankalin ta babba ne abubuwan da za su faru a ranar sun mai da ranar wata rana ta musamman shine ma'anar yawmin azimin sai kuma aka yi badali aka ce yawma yaqumun nasu li rabbil alami yawmin azimin wata rana mai girma wace irin rana ce mai wannan girma ita ce ranar da mutane za su tsaya don Allah ubangijin ta bi kai ranar za ta tashi mutane babu sutura da lobarsu babu kaya a jikinsu su tsaya a gaban Allah ubangiji don yin hisabi al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi shi da wani sa daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa wajen fassara yawma yaqumun nasu li rabbil alamin yace yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansati udunai mutum zai tsaya a cikin zuffa zuffa sakamakon zunubansa hata kawo mishi daidai gefen fatun kunnuwansa kamar da ka san wanda ruwa ya tashi hadiye shi to haka mutane za su tsaya gaban Allah ubangiji madaukakin sarki wannan tafsirin na sahabi ne ibn abbas Allah ya kara musu yadda wannan tafsirin ya zo marfu'an daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda yake cikin littafin sunan an-nasa'i al-kubra da littafin ibn jarir da wata riwaya ma a cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da kuma asalinta a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar yadda abu hurairah ya rawaito annabi yake cewa ya'raqu an-nasu yawmal qiyamati ranar alkiyama mutane za su yi zuffa hatta yadhhaba araquhum fil ardh har zuffan ta dinga gudana kamar gulbi ko kamar an yi ruwan sama a ƙasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa 70 zira'an wani zuffa shi za ta tafi tsawon zira'i 70 kamar kafa 70 wayuljimuhum sannan kuma zuffan ta haɗi ɗaya su hatta tabluga adhanahum hatta kai daidai fatun kunnuwansu a lafazin al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga sahabi Abdullahi dan Umar sai yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi yana cewa yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ma'anan ranar da mutane za su tsayi a gaban Allah ubangijin talikai a yace li'azamatir rahman za su tsayu ne saboda firgita da suka yi saboda girman ubangiji azza wa jalla yawmal qiyamati hatta inal araqa la yaljimu rijala ila asnafi abarihim har ma a gazufa tana hadiye mutane zuwa fatun kunnuwansu a cikin littafin imam muslim Allah ya kara masa rahama sai labarin yazo da wata siga daban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tambayi wani mutum mai suna al-aswad al-kindi annabi ya ce masa yace masa ya aswad idza kana yawmul qiyamati udniyatish shamsu min al-ibadi idan ranar al-qiyama tayi za a saukar da rana ta zo kasa sosai tayi kusa da bayin Allah hatta ta kuna qaida milin aw milaini ya zama tsakanin rana da kawunan mutane a taron al-qiyama kamar tsawon musayin kwalli guda daya ko guda biyu annabi ya ce fatahsuruhum ash-shams sai rana ta dinga gasa mutane fa yakuruna fil araqi sai su dosa fitar da zufa ka kadari a amali kowa yawan zufan shi yawan zunuban shi kowa zuwa tara inda yake gurgudan yawan zunuban shi yace hatta a amalahum minhu yaquduhu minhum man ya'khudhu ila akibai wani sai aga yawan zufan daidai idan sawu wa minhum man ya'khudhu ila rukubatai wani zufan shi daidai guiwarsa wa minhum man ya'khudhu ila hiqwai wani zufan sa zunuban sa daidai kwankwasan sa wa minhum man yaljamuhu iljama wani kuma zufa za ta haɗi da shi gaba daya har ya dinga ninkaya a ciki kamar yanda mutane suke wanka a cikin rafi a wata riwaya har ila yau ita mata imam muslim ne nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahum yaquuna sab yaqumuna 70 sanatan mutane za su tsaya tsawon shekaru 70 ne la yatakallamuna ba sa iya yin magana ba wanda zai iya ce ma kowa uffan tsayuwa irin ta duniya kamar shekara 70 yace haka za su tsaya ga baki ɗayan su babu wanda zai iya cewa kowa komai in ka sake komawa cikin sai muslima ko ta riwaya wacce ta zo da bayani akan irin azabar da za a yi mutumin da ya hana zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya hana zakka ta dukiyarsa ranar alkiyama za a juya ta zuwa abin nan wato wasu farantai na ƙarfe wanda za a dinga saka su a wuta ana dana mishi in kuma dabbobi ne shanu ko awaki ko tumaki za a sanya musu manyan ƙahonni da manyan kofatai suna ta taka shi suna tunkuyinsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka za a bashi ana ta yi mai wannan azaba tsawon miqdara asharata alafi sana kama ta'udduna fid dunya sai yayi tsayuwa kamar tsayuwar shekara 10,000 a irin shekarun duniya. Annabi yace hatta yahkum Allahu baina ibadi, haka za a yi ta mai wannan azaba sai Allah ya gama yau bayan hukunci gabaki daya, shi kuma yana jira. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin mimma ta'udud, Annabi yace wannan rana wadda tsawon ranan zai yi kamar shekara 50,000 irin yadda kuke kirgawa a duniya. Wannan tsayin tsawon gaba daya shine yawma yaqumun nasu da rabbil alamin, mutane za su yi wannan tsawon tsayuwar a gaban Allah Ubangiji madaukakin sarki. To menene ma'anar bambancin wani a ce shekara 40, wani a ce 70, wani 700, wani 50,000, me bambancin? Bambancin yana da alaka da irin bambancin matsayin mutane ne a wurin Allah. Kamar yadda ka san, koda a nan duniya ne, wani zai ga tsawon wuni, wani zai ga gajartarsa, kuma kun wuni ne a cikin wurin. Wanda yake da abin yi ya shagaltu kafin ya ankara sai ga lokaci ya yi, wanda bai da abin yi ko yake cikin wani kunci sai ga lokaci ya ke tafiya. Saboda wani zunubin shi ya kai ya ga tsawon lokacin nan a ranar kiyama shekara 50,000, wani kamar shekara 5, wani kuma kamar tsakanin wato idan da sallah da gama zikirori, wani kamar tsawon baccin safe, wani kamar tsakanin sanda za a taɗi nonon saniya, haka dai haka dai. Kowa da gwargwadon wato alkhairinsa ko rashin alkhairinsa, da gwargwadon tsayi ko rashin tsayin wannan wuni da zai, wani kamar kiftawa ido da bismillah, wani kamar zaman cin abinci, wani kamar irin lokacin da ake ɓatawa daga lokacin da aka kira sallah kafin liman ya zo, haka dai haka dai mutane za su gan shi. Saboda haka mutane za su ga waɗannan abubuwa kala daban-daban ne. Al-Imam Ibn Abi Hatim shi ma ya rawaito hadisi a cikin tafsirinsa daga Bashirul Gifari, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, ya Bashiru, kayfa tasna'u fi yawmin yaqumu an-nasu fihi 300 sana li rabbil alamin. Annabi ya ce mishi, kai malam Bashiru, ranar da mutane za su tsaya gaban Allah tsawon shekaru 300, 300 sana, kaga wannan ma ya gudu adadi daban. Annabi ya ce mishi, kai ya za kai a ranar, la ya'tihim fihi khabarun min as-sama'i wa la yu'maru fihi bi amri, wannan tsayuwa babu abinda za a ce wa mutane, babu umarnin da ba su za a bar mutane ne kawai cikin tashin hankali da firgici da rudani, ba su san me zai biyo baya ba. Annabi ya ce mishi, ya za ka yi? Sai ya ce, yace al-musta'anu lahu, yace ranan sai dai Allah ne kawai zai samu mutum mafita, mutum bai da wata mafita sai abin da Allah ya samu mishi. Sai Annabi ya ce mishi, idza awaita ila firashika, ya kai Bashiru, idan ka tafi wurin kwanciyarka, fata'awwad billahi min karab yawmil qiyama, ka dinga neman Allah ya tsare ka daga tashin hankalin da ke cikin alkiyama, wasu'il hisabi, da mummunan sakamako. Wannan yana cikin littafin Ibnu Jarir da tafsirin Sa'ila. So da haka za mu ga cewa shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Abu Dawud ya rawaito, Annabi alaihi salatu wassalam kullun cikin dare yana yin addu'a, ya ta'awudhu min dhikil maqami yawmil qiyama, yana neman tsarin Allah daga mummunan matsayi da kuncin tsayawa a gaban Allah. Yakan ce, Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini wa ata'awudhu bika min dhikil maqami yawmil qiyama. Yana cikin sunna Abi Dawud, yakan ce, ya Allah ka gafarta mu, ya Allah ka sanya ni akan tafarki na shari'a, ya Allah ka azurta ni, ya Allah ka bani lafiya, ya Allah ina neman tsarinka daga kuncin abin da zai faru na tsayuwa ranar alkiyama. Wannan addu'a ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Har ila yau muka kalli Ibn Mas'udin, Allah ya kara masa yadda, shi ma ya fassara mana wannan wuri da yake cewa a cikin asari da aka rawaito daga gare shi, yace yawma yaqumun nasu li rabbil alamin yaqumuna 40 sana, za su tsaya tsawon shekaru 40 ne, rafi'i ru'usahum, suna masu daga kansu suna kallon daidai al'arshin Allah ila sama'i, la yukallimuhum ahadun, babu wanda zai kula su gaba daya, wa qad aljamal arqu barrahum wa fajirahum, a lokacin kuma zufa ta haɗiɗiye mutanen kirkin cikinsu da mutanen banzansu, a lokacin ne annabawa ma suna ta kansu, kowa ma yana ta kansu. shine ma'ana yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Allah yana tuna wa mutane cewa yanzu mutane basu yadda akwai tashin alkiyama bane, basu yadda akwai tsayuwa a gaban Allah a wani wuri mai girma ba, wurin da za a yi wata tsayuwa ta ban mamaki wanda ba taba gari ba. Kaji tsawon tsayuwa ko shekara 50 ko shekara 40 ko shekara 300 ko shekara kaza, ko ma dai wani irin tsayuwa ne, tashin hankali ne wanda ba taba ganin irinsa. Allah yace kalla a'a inna kitabal fujjari lafi sijjin, yace lalle a littafin fajirai a surar ta gabata mun ji barbatu game da su waye ake nufi da fajirai, ko dai kafirai zallan su ko kuma kafirai da musulmai masu sabo. Kalla inna kitabal fujjari, lalle littafin da aka rubuta labaran barnan mabarnata, lafi sijjin, yana cikin sijjin. Wama adraka ma sijjinu, me ya sanar sheka abinda ake ce ma sijjinu? Kitabun marqu shine wani waje da aka aje wani littafi wanda yake da wata alama. As-sijjin, malaman tafsiri sun saba zancen su ya saba game da menene ake nufi da ita. Magana mafi shahara aka ce ita ce karkashin kasa ta bakwai, wata ma'adana ce da ake adana littafai na rubutun zunubai da rayukan kafirai. Suka ce al-ardu sabi'a as-sufula, kasa ta can kasa ta bakwai, allati fiha makhzan arwahil kufari, wanda a ciki akwai wani warehouse da ake aje rayukan kafirai, wa a'malahum, da kuma inda ake aje littafan ayyukansu. Kabul Ahbar yake cewa inna ruhal fajiri yus'adu biha ila samai, sa'ad da aka karbi ran kafiri mala'iku za su hawa da shi zuwa sama, fata'abas sama'u an taqbalaha, sai ake bude sama a ce sam, wannan ran bai dace da sama ba. Wa yuhbatu biha ila al-ard, sai a saki sauko da ran zuwa kasa, fata'abal ard, ita ma wannan kasa take surface tace ba ta san wannan ran. Ta'ab al-ardu an taqbalaha fa yudkhala tahta al-ardi as-sabi'a, sai dai a shigar da shi can kasa ta bakwai, hatta yuntaha biha ila sijjin, har a cike da shi zuwa wannan kwazazzabo da ke kasan kasa ta bakwai. Wannan zance na farko kenan. Zance na biyu aka ce huwa jubbun fi jahannam, wani surkuki ne, wani lungu ne a wutar jahannam, ma'ajiyar rayuka da littattafan ayyukan zunubai na kafirai. Albara ibn Azib, Allah ya kara masa yarda, ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ambaci ran kafirai fajirai, sai yake cewa fayus'aduna biha fayas'aduna biha, mala'iku bayan sun karbi ran kafiri sai su hawa da ran zuwa sama, fala yamuruna biha ala mala'in min al-mala'ika, duk inda suka wuce ta gaban wasu mala'iku, illa qalu ma hadha ruhu, sai mala'iku su dinga cewa wannan wani irin rai ne, al-khabith, mai wari. Qala, annabi ya ce fa yaquluna fulanu, sai waɗanda za su wuce da shi din su ce ai wannan ran wane ne, wa yadhkurunahu bi aqbahi asma'ihi fid dunya, su ambaci mafi munin sunansa anan duniya, hatta yantahu biha ila sama'id dunya, har sai an je sama ta farko. Fa yastaftihuna lahu, sai su kwankwasa su nemi a bude a shigar da wannan ran, fa la yuftahu lahu, ba za a bude masa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta fadin Allah madaukaki sarki, la yuftahu lahu abwabus sama'i wa la yadkhuluna aljannata hatta yaljal jamalu min sammil khiyat, ce ba a bude makafirai kofofin sama ballantana a shigar da rayukansu, ko ba su taba shiga aljanna ba har sai in raqumi ya shiga cikin ramin allura. Dan haka Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma mala'ikun, uktubu kitabahu fi asfalil ardi fi sijji, aje karkashin kasa can kasa a aje wannan littafi nashi, a rubuta rekord cewa an kawo wannan littafin nashi. Al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir ya ga kawo waɗannan maganganun kala daban-daban, karshe sai yake cewa wasayyu anna sijjin ma'khudun min as-sijn, yace magana mafi inganci shine lafazin sijjin an ɗauko shi ne daga lafazin sijin, wato gidan yari, prison. wanda ake cewa fiskun sai a ce fisik haka za a ce sijinun sai a ce sijin haka sakrun a ce sikirun dan nuna kaiwa matuka na wannan haka sitrun sai a ce sitirun alawazin fa'il to haka nan shi ma sijin irin wannan ne yace wa huwa abdai addiq abinda ake nufi da sijin shine wuri mai kunci fainal makhluqat kullama tasafala minha daqa wa kullama ta'ala minha ittasa ce saboda halittun Allah abinda yake sama ya fi fadi abinda yake ƙasa ya fi kunci bana wannan kasa da muke kanta ta fi ta ƙasan ta fadi haka ta ƙasan ta ma ta fi ta ƙasan ta fadi haka za a yi tafiya kamar yadda ga triangular sai an kure zuwa wani position wanda yake kunci ne ga baki ɗaya shi shine can ƙasa ta bakwai din gaba ɗaya yace kazalikal arduna kullu wahidatin awsa'u min duniha haka ƙasa suke kowace ta sama ta fi ta ƙasan ta fadi hatta yantahi sufulu al mutlaq wal muhallul adyaq fil ma'il al markazi wasat al ardi salia haka za a yi tafiya har sai an kure ga baki ɗaya an kai wuri mafi kunci wannan wurin shine ma'ajiyar littattafan fajirai da ma'ajiyar rayukansu kamar yadda Allah yake cewa thumma radadnahu asfala safilin sannan muka maida shi mafi safala mafi kaskancin makaskanta wato shi kafiri Allah mai da shi mafi kaskancin makaskanta a waje kuma Allah yake cewa wa idza ulqu minha makanan dayyikan muqarrinin da au hunalika subura la ta da ulyuma suburan wahida idan aka gurgura yukansu a daddaure zuwa wani waje mai kunci za su nemi su dinga kiran Allah suna neman mafita suna ihu suna san shiga uku shine da au hunalika subura saboda inna kitabal fujjari lafi sijjin lallai littafin zunubai da ake aje bayani game da zunuban kafirai fajirai yana can a ƙarƙashin ƙasa ne wuri mafi kunci a cikin halittar Allah Allah ya ce wa ma adraka ma sijji me ya sanar shi ka ka san ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya kai mai karatu ka san menene wannan wurin ko wannan littafin Allah ya amsa da kanshi ya ce kitabun marqu to wannan wajen abinda yake nufi shine bayani game da littafin ba wurin ajiye littafin kaga tambayar ta faɗo ne akan sijjin wurin aka ce ka san wajen amma shi kuma amsa kitabun marqu shi kuma ya shafa abinda ake ajewa ne wancan da aka ce kalla inna kitaba to kitabun marqub siffa ne ga littafin ba siffa ne ga wurin ajiye littafin ina fata mun gane Allah ya ce wato kitabun marqub wani littafi ne wanda yake da alama ko kuma marqub maktubun minhu mufarragun wanda an riga an gama rubutun shi gaba daya la yuzadu fihi wa la yunqas ba za a rage ba ba za a kara ba kamar yadda Ibn Kasir ya kawo daga Muhammad Ibn Ka'ab al-Quran wasu mun suka ce a marqu wato littafin rubutun shi an yi shi ne da saka kamar yadda ake embroidery mariga kamar yadda ake yin saka na ulu a yi kala 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 ba a saman asalin saka take ba ita ma wani sashi ne na saka kamar yadda ake yin tufa mai kala daban-daban wato irin wannan saka idan an yi ta babu yadda za a rage ta ko a ƙara sai dai a ɓata saka to haka abin da ke cikin littafin an yi engraving din shi a cikin asalin madar littafin babu yadda za a yi wani ya ragewa wani ko ya iya ƙarawa ba tare da an gane an rage ko an ƙara ko ya lalace wato ba rubutu ne wanda aka yi shi a saman takarda wanda za a iya sa tipex ko crushing flute ko kilina a goge ko a sa razor a kankare a canza ko a sa abin nan delete button a yi deleting babu wanda an yi riga an yi shi ne a jikin takardar kamar an saka shi a jikin asalin takardar shi ne ma'anar marqumin kitabun marqumun wato kamar yadda ake an raƙamu ala sau ake designing a jikin tufa ko kan nasiji al-thawb kamar yadda ake saka a jikin tuba babu rage babu ƙari kenan babu wani hope na cewa za a rage ko za a ƙara abubuwan da kafirai suka riga suka aikata bayan sun mutu idan aka na ɗaya ɗaya littafin aikin sa bayan ya mutu za a je a ajiye a wannan wajen ranar kiyama wannan shi ba dama a fito da shi yadda yake shi za ka bari in ya ganshi hankalin shi ne tashi ya ce mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha saboda an kai matuƙa wajen kiyaye amanar aikin babu yadda za a yi wani ya iya canza shi ina fata mun gane Allah ya ce wailul yawma idin lil mukaththibi tsananin azaba ya tabbata a wannan rana lil mukaththibina ga waɗancan mutanen da ke ƙaryata tashin alkiyama waɗanda aka ce ala yadullu ulaika annahum mabusul wato masiyadin tashin alkiyama da aka san ƙaryata ranar alkiyama za su gamu da azaba alladhina yukaththibuna biyawmiddin sai aka sake yin badali su wane ne almukaththibin su ne alladhina yukaththibuna biyawmiddin masu ƙaryata ranar alkiyama Allah ya ce wa ma yukaththibu bihi illa kullu mu'tadin asim babu wanda yake iya taurin kai ya ƙaryata alkiyama sai wanda ya kasance mu'tadin mai wuce iyaka wanda ya wuce iyakar da Allah ya saka ta dokoki da hukunce-hukunce da shari'o'i ya keta dokar Allah ya keta alfarmar da Allah ya yi ya saba wa abin da Allah ya hukunta shine mu'tadin dan ta'adda asim mai yawan aikata zunubai fajiri din kenan sune alfujar wanda ba bai gaskata shin alkiyama ba bai tsaya inda Allah ya umurce shi ba bai bar abin da Allah ya hana ba yana aikata duk wani sako da ya ga dama wato duk wanda ya gane ta lahira to bai jin kunya aikata wani sako dama abin da ya sa mutane suke tsoron sako shine aqibarsa idan sun tuna cewa akwai alkiyama akwai tsayuwa gaban Allah akwai mala'iku da ke rubuta duk ayyukan da kake aikatawa kuma za su gabatarwa da Allah ubangiji madaukakin sarki wannan ayyukan naka to tuna wannan tsayuwa gaban Allah to sai ya sa zuciyarka sai ta karaya imani sai ya rinjayi son zuciyarka a hankalinka da tunaninka mai kyau ya rinjayi shedancinka sai ka tuba shine yake hana mutane aikata sako tsoron Allah tsoron gamuwa da Allah tsoron azaba Allah daka wanda bai amanna da wannan ba gaba daya kaga shi bai da wani ma'auni saraka duk abin da mutum shi taraya mai zai idan kaga al'ummomin kafirai musamman kasashen turawa da makamantansu duk wani abu da kake ganin wai mai nauyi ne ko abu tsoro ne ko abin da kake ake ganin idan aikata ya zama tashin hankali ko abin da kanka ji labarin shi ma sai gabanka ya fadi su duk suna aikatawa ko mun nauyin zunubi da sako tun daga magana da aiki da ta'addanci ga bayin Allah babu abin da ba su aikatawa haka duk wanda kaga ya saki jiki yana ta'addanci yana barna yana saban Allah to aikin shi na hukunta bai da tashin alkiyama ba bai yi amanna da gaske bane ko kuma koda yayi amanna a bakin su a baki ne kawai ba a zuci ba da haka zaka yi ganin dan ta'adda ma dake kashe mutane sai ta yi shi ma musulmi ne shi ma ya yarda da Allah shi ma yana sallah shi ma yana biyayyen iyaye kuma ya manta cewa duk waɗannan ayyukan da yake yi ba za su iya mishi komai ba a madadin jinanan musulmi da yake zubarwa saboda haka Allah ya musu alama yake cewa wa ma yukaththibu bihi babu mai ƙarya tashin alkiyama illa kullu mu'tadin sai dan ta'adda wanda yake wa dokokin Allah ta'addanci wanda yake haura layukan da aka shata a addinance wanda suka shafi alaka tsakanin shi da Allah wanda suka shafi alaka da shi da bayin Allah wato zai saba wa Allah zai yi kafirci zai yi zina zai sha giya zai ci haram zai ainihin wato icata zai kin ibadar Allah sannan kuma zai ci haƙoƙin mutane tun daga rayukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu wajen alaƙarsa da bayin Allah wannan shine mu'tadin asimun daga al-ithmu zunubi mai ɗaukar wa kanshi zunubai mabambanta har ya zama zunubi ya zama sana'ar shi al'adar shi da aka kira shi da suna asim wato ismu na abin nan simatul mushabbaha ismul fa'il wanda ke nuna lazimtar cewa ko da yaushe yana yin irin wannan aiki da ya ake gane mutumin da yake ya riga ya zama dan ta'adda ya kuma zama mai tsananin aikata laifi shine wanda idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, idan an karanta mai ayoyin Allah sai ce wadannan ai labaran mutanen da ne, ce wadannan labarai ne kawai. Yana iya tsaurin ido ya karyata alqur'ani, yana iya tsaurin ido ya karyata abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dan ta'adda ne mai yawan zunubi. A ce mishi Allah ya ce ya karyata, a ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karyata. Wannan dama tana daga cikin ɗabi'ar kafirai, yana daga cikin ɗabi'ar wautattu cikin kafirai. Wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin, kamar yake cikin sunna. Aka ce musu mai ubangijin ku ya saukar, sai kai da Allah kawai zance ne na mutanen da, zance ne wanda an wuce yayin sa. Haka nan kamar da Allah yake fara cikin Furqan, wa qalu asatirul awwalin katabaha fayatumla alayhi bukratan wa asila. Kafirai suka ce ai zantuttukan mutanen da ne yana ma aka rubuta mai, shine ake karanta mai su, ake mai shiftatta safiya da yammaci. Ya je ya samu wasu ne mutanen da ko wanda suka rike labaran da na yanzu, yace su rubuta mai, shine ake mai shifta, yana zuwa yana karanta muku. Wannan fa kafiran Makka ne suke tuhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan tuhuma mai hadari. Dama haka wannan shine al'adar kafirai, al'adar ainihin mutanen banza, al'adar batattu, shine ƙaryata nasoshin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Yin tsaurin ido da shafa idan su toka su ce ƙarya ne, su ce bokanci ne, su ce sihiri ne, su ce labaran da na yanzu. Allah ya ce su ne wanda idan tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwal, waɗanda idan an karanta musu ayoyin Allah sai su ce ƙarya ne, zancen mutanen da ne. Kalla, Allah ya ce a'a ha, bal rana ala qulubihim, ba ƙarya ba ne, ba zancen mutanen da ba ne, zancen Allah ne. Amma abin da ya sa suke yin haka shine rana ala qulubihim ma kanu yaksubu, abin da suke yi na barna shine ya sanya tsatsa a cikin zukatansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan me ake nufi da wannan tsatsa da ke shiga cikin zuciya, kamar yadda rawaito a cikin hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Sai na Abu Huraira ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi yake cewa innal mu'mina idza aznaba dhanban, shi mu'mini idan ya aikata wani zunubi cikin zunubai, kanat nuqtatan, ko kanat nuqtatun fi qalbi, sai a ɗiga wani baƙin ɗigo a jikin zuciyarsa. Fa in taba wa naza'a, ko fa in taba wa aqla'a, a wata riwaya in ya tuba ya janye jikinsa daga wannan saban, in ya tuba ya daina aikata wannan zaban da saban, wastagfara, ya nemi gafara Allah, saqula qalbu, sai zuciyar shi ta wanke ta yi fari, wannan baƙin ya goge ya a neme shi a rasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zada zadat, in ku yi ci gaba da zunubi sai baƙin nan ya ci gaba da sauka a zuciyarsa, hatta ta'alu wa qalba, har wannan baƙar wato alamar sai ta lullube zuciyar gabaki ɗaya ta koma baƙa kirin. Nabi ya ce wannan shine fazakar ranu alladhi dhakarallahu fi kitabi, wannan shine tsatsa wanda Allah ya ambata a cikin littafinsa. Idan mutum yana da zuciya lafiyayya, kamar yadda yake cikin riwaya Abu Dawud, idan mutum zuciyar shi lafiyayya ce, idan ya aikata zunubi zai ji zuciyar shi tana bugawa, gaban shi yana faduwa, yana tsorata, yana firgita, ko dai imanin shi rinjaye shi sai ya fasa zunubin. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, Allah ya maka gamlakatar sai ka ji saban nan baka natsu da kai shi ba sai ka fasa. Ko kuma da shedan da son zuciyarka da wasu abubuwa su iya rinjaye ka har sai ka aikata saban, alhalin kana cikin kunci da damuwa da nadamar cewa me yasa kai. To daga baya kuma sai imani ya dawo mishi, shine wato kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yana dawo mutane, ko wallazina amanu idan lazina wa idan masahum fa'ifun min shaitani tazakkaru fa idahum mubsiruna, wanda suka yi imani idan wani fusgan shedan ya shafe su nan da nan kuma sai su fada ku sai su dawo, fa idahum mubsirun, sai su dawo suna cikin hayyacin su. To idan mutun ya dawo cikin hayyacin sa dinnan sai ta istighfari ta nadama sai Allah ya goge mai zunubi amma idan ya ci gaba da aikata zunuban sai a wayi gari sanda zai aikata bai jin wancan damuwar da zafin nabi yake cewa to wannan shine mutuwar zuciya wannan ne gadi da ake ce mara'idul qalb to yayi rauni zunubi ya raunata shi ya wayi gari bai da katabus sarakan zakai zunubi kana musulmi amma baka jin damuwa ko abin nan baka jin wahala baka jin kuncin aikata sabo kuma mutum yana aikata sabon nan ana diga bakin nan a jikin zuciyarsa yana aikatawa ana diga baki a jikin zuciyarsa har zuciyar ta waye gari ta zama bakakirin to a lokacin da zai dinga aikata zunubi baya jin tsoron Allah baya jin kunyar idan mutane to wannan shine zuciya ta riga ta makance kenan kamar yadda nan annabi yake cewa zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne tabbatacce al-imamu at-tirmidhi ya rawaito shi da nasa'i da ibnu jarir tabari a cikin tafsirinsa Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim lallai ba haka bane abinda suke riyawa amma abinda ya faru shine hakika wato tsatsa ta riga ta lullube zukatansu ma kanu yaksibuna sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa na ainihin sabon Allah Allah ka gare to a cikin waɗannan ayoyi daga farko zuwa nan a gaba ta farko kenan ta sura akwai wasu fa'idoji masu tarin yawa babu laifi ainihin wato bai ishara zuwa ga wasu daga ciki akwai nuni zuwa ga girman zunubin tauye mudu wanda mun ji cewa tauye mudu bai takaitu akan mudu da aka sani ko ma'auni ko sikeli ko buhu ko tiya ba a'a ya shafi duk wata harka ko wani kasuwanci ko wani tsari na aiki ko kwangila ko kwadago matukar an yarda da mutum a amince mishi an bashi wata dama idan ya saba wa ka'ida ko yayi zalunci ko yayi amfani da damar da yake ta cuta ko yayi ha'inci to dole yana cikin tauye ma'auni yana cikin tauye ma'auni kai ne ma'aikacin asibiti an biya ka kudin call kuma baka kwana a call din to zaka ka an shi alladina idza kasalu 'alan nasi yastawfuna kinan kai an baka cikakken kudin call ɗinka wa idza kaluhum aw wazanuhum kai kuma kai ido ka je kai call amma kai cikakken albashinka ka je aiki so biyar a mako kullun karfe 8 zuwa karfe 4 baka je ba kaga istawfu kinan kai ka an shi albashin cikakke wa idza kaluhum yaqsum kai kuma ka tauye har ima ba bai albashi akan kari ba kafi kowa korafi kafi kowa mita da Allah ya isa balantana kuma ce an rike albashin an ki biya haka mutumin da za a bashi kwadago ya aiki a gona an yi da shi ga aikin da zai yi ga yayin da aka ce ya kai bai yi ba ko ya tsumbure ko ya wata almundana ko na ha'inci shi ma yana cikin maha'inta masu tauye mudu mun ji wannan game da ainihin tauye mudu da sauransu game da wannan akwai wani hadisi ne matsaka hadari da ya kamata mu tuna wa junanmu shi الامام ابن ماجه يروي حديثي daga sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da wannan hadisi ne ingantacce a Sheikhul Albani Malam Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi ya inganta shi a wurare daban-daban daga ciki akwai tafin shi as-sahiha alamba hadisi na 106 a cikin hadisin abinda Abdullahi dan Umar yake cewa aqbala ilayna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi ya zo gare mu fa qala yace ya ma'ashar quraish ya ku quraishawa yace ya ma'ashar al-muhajirin ya ku muhajirai khamsun idabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrika kunna yace akwai wasu abubuwa guda biyar idan aka jarabce ku da shi sai annabi yace kai ina ma roƙon Allah kada Allah ya sa ku dinnan da nake magana da ku kusa baina kada Allah ya sa ku rayu ku ga irin waɗannan abubuwa wa a'udhu billahi an tudrika kuma Allah ya karba mishi sabai ba sai cikin wannan lokacin sai lissafa ya ce abubuwa ne guda biyar wanda idan Allah ya jarabce ku da su akwai sakamako mummuna guda biyar tun a nan duniya na ɗaya annabi ya ce lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linuha alfasha wato dangin a alaƙar jinsi da sabawa aure zina da maɗugo da luwa'i da makamantansu ba za ta taɓa yaɗuwa a cikin wasu al'umma kuma har su dinga bayyana wannan saɓon ba sa ɓoyewa ba sa jin tsoron a san suna yi wasu ma suna yi ana nunawa a tashoshin TV ko kuma su yi su zo su bada labari da sauransu. Annabi ya ce illa fashafihi mutta'u, da al'umma da ta yi da fasikanci ta bayyana shi, to Allah zai jarabce su da yaduwar annoba wal auja'u da cututtuka allati lam tazhar fi aslafihim, wanda da ba san su cututtuka iri daban-daban, annoba iri daban-daban ga tarin kamar da ake yi. Na biyu, walam yanqusul mikyala wal mizan, shine mahallin dubo na wannan magana, kuma mutane ba za su dinga tauye ma'auni da skeli ba, illa ukhidhu bis-sinin, face sai Allah ya kama su da fari, wa shiddatil mauna, da wahalar rayuwa, kuncin rayuwa, talauci, wa jawrus sultani alayhi, da zaluncin shugabanni. Kwabo da kwabo, yadda Annabi ya farago kwabo da kwabo, yadda ka san photostat mu mun jarabci dai wannan ne bubukan, kuma Allah ya gwada mana waɗannan a aikace, fari da kuma kuncin rayuwa, wahalar iya ciyar da kanka da iyalanka da biyan bukatun rayuwarka. Kuɗi ba su da albarka, dukiya ta yi wahalar samuwa, abin da ya fi ƙarfinka da abin da ka fi ƙarfin shi da ya fi ƙarfinka. Mutum da sana'ar shi da aikin shi, amma sai ya haɗa da bara da maula. Ko mun zama muna kallon wannan abu, mutum mutane da dama yanzu ba sa iya ciyar da iyalansu yadda suke, amma manta abin da ake cema 3 square meter, amma manta shi. Wani bai iya siyar riga da zai saka a jikin shi sai an ba shi kyauta. Mutum a mai haihuwa bai da abin da za a sa ma baby don haife shi, famfas da riga babu ta. Mutum ya haifi 'ya'ya su girma su isa aure, ya rasa yadda zai aurar da su, ba yi da kuɗin gado, ba yi da na katifa, ba shi da na keken ɗinki. Ai, ta nema a rasa kuncin rayuwa ya damu mutane marasa lafiya wanda suke haƙura su zauna kawai su jira su fata Allah ido, wa ya san yayawansu, ba su da kundin su yi musu magani, musamman an ce ciwo ne wanda sai an yi tiyata, sai an yi kaza, sai an yi kaza, balantana ce za a je ƙasar waje, ya fi ƙarfin mutane. To wannan abin da ya jawo mana kenan, kamar da Annabi ya faɗa. Annabi ya ce walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama'i walaulal baha'imu lam yumtaru. Annabi ya ce mutane ba za su wayi gari suna ƙin ba da zakka ba, a ce sai Allah ya hana ruwan sama ya sauka a garuruwansu. Da ba dan dabbobi ba, tumaki da awaki da shanu da kaji, Annabi ya ce da za a iya mutu shekara ko ɗigon ruwa ba zai sauka ba, albarkacin sa yake ci. Na hudu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walan yanqudu adan lahi wa ada rasulillahi sallallahu alaihi wasallama illa sallallahu alaihi aduwan min ghairi. Mutane ko ba za su gushe ba, suna kare alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna sabawa Allah, suna saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, face sai Allah ya sa wasu abokan gaba cikin kafirai sun fi ƙarfin musulmai, fa akhadhu ba'da ma fi aidihim, su kwace wasu daga cikin ƙasashen musulmai. Ya zama kafirai su suke juya duniya bayan da aka yarda su, su suke juya tattalin arziki, su suke juya siyasa, ƙarfin soja, abinda suka ce su yi ai shi dole shi za a yi, ana so ba a so nasu ake. Ba haka muke rayuwa ba jama'a? Kamar yadda muke ganin zaluncin shugabanni, ba haka muke ganin wasu abokan gaba kafirai sun fi ƙarfin mu ba? Kafirin duniya sun fi ƙarfin musulman duniya, kafirin kowace ƙasa ko ba su kai wa musulmin ƙasar ba, sun riƙe madafun arzikin ƙasa a rasa yadda za a ci. Sai ka zo a garin musulmi kana so ka sai wani abu, sai a ce lahadi ne babu, saboda arna ke riƙe da shi. Sai yayin ku su je suna neman aiki ko admission ko suna neman aikin soja, wani kafiri kwaya ɗaya ya hana a basu, ya riƙe wani abu daga cikin sashen ayyukan ku. A arewacin Najeriya ake haka, ba kudanci ba, kafiri ne sunan shi ma irin na Hausawa, maganan ma da yake da harshen Hausa yake, amma kafiri ne, ya hana musulmai sakat, ya hana ka Hausawa da ƴan arewa da sauran musulmai hana sakat. Ba haka yake fara ba jama'a? Wannan shine na hudu. Annabi ya ce na biyar, walam yahkum a'immatuhum bikitabillahi, matukar shugabanni suka daina aiki da tabin Allah, walam yatakhayyaru mimma anzalallahu, mutane suka koma suna wa musulunci zaɓi sanka, kowa ya zaɓi abin da ya ga dama ya aikata, wanda bai ga dama ba ya bari, abin da ya mutane daɗi a cikin alkur'ani sai su aikata shi, abin da bai musu ba za su aikata. Misali yanzu kowane namiji ya san ayat tace a ƙara aure, saboda wannan riba shi ce ko, amma ba ruwan shi da ayoyin da suka ce a yi iyalai adalci, ko a yi kaza ko a yi kaza, kowa abin da ya sani kawai shi ya sani, abin da zai amfane shi kawai ya sani. Shugabanni sun san ayoyin da suka ce a yi musu biyayya, ma ba ruwansu da abin da ya ce in su zalunci ga hukuncinsu. to kowa ya zama yana wa qur'ani dauki dai dai yana zaban abin da ya mishi annabi ya ce illa ja'alallahu ba'asahum bayrahu sai Allah ya dinga kulla gaba tsakankanin musulmai su su kungiya kaza da kungiya kaza mutanen gari kaza da jam'iyya kaza wani da wani kowa ba a ga maciji ba a shiri wani ma uwa da kani ne uwa da uba dai ba sa shiri jam'iyya ta raba su siyasa ta raba su kungiya addini ta raba su kaza ya raba su shine illa ja'alallahu ba'asahum bainahum wannan hadisi yana da matukar hadari kuma yana tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ya faɗa abin gashi nan mu yanzu muna ganin shi kwabo da kwabo tit for tat yadda annabi ya faɗa haka yake faruwa to a shahidi shine abin da ke da alaka da tauye mudu wanda kuma muke ganin shi a aikace waɗannan ayoyi suna nuna mana hadarin zunubai ga zukata cewa zunubai suna la'anta zukata kamar yadda mai waka yake cewa ra'aitul dhunuba tunitul quluba naga cewa zunubai suna kashe zukata yace walau wa qad yurithu dhalla idmanuha sannan kuma idan mutum ya ci gaba da aikata zunubin ya zama addicted to wannan kuma bayan ya kashe zuciya sai ya gada maka kuma da wulakanta a cikin al'umma sai an kalle ka matsayin mutum mara daraja kuce ka ta mutu ko baka da kima a cikin mutane yace wa tarkul dhunubi hayatul qulubi barin zunubi shike raye zakata wa khairun li nafsika isyanuha abinda yafi dacewa alheri gare ka shine ka saba wa zuciyarka ka biye mata kana son ka tsira to ka saba wa zuciyarka ka biye mata wannan ayoyin suna nuna mana hadarin da ke cikin wato ƙaryata a yawaita zunubai sannan kuma ya suna nuna mana cewa abinda ke sa mutum ya zama bai shakka yin zunubi bai jin tsoron Allah bai kunyan idan mutane shine daina tunanin lahira idan mutum ko da musulmi ne yayi imani in baka tuna lahira to komai sai kai dan haka annabi yake cewa aktiru min zikri hadimil ladzati ku yawaita tuna mutuwa domin mutuwa ita ce farkon manazil la kiyama yace ku yawaita tuna mutuwa mai yanke jin dadin duniya to kullun ya zama a cewa ko da yaushe kana tuna abinda zai kai ya kawo na ƙarshen rayuwa na mutuwa na tashin alkiyama na hisabi galibi abin da ke ja mutane su daina tuna mutuwa shine wato samun rayuwa mai daɗi kamar da Allah yake cewa wallahu sallallahu rizqa li ibadihi na bagawtil ard walakin yunzilu bi qadarin ma yasha idan mutum yaga ya samu muƙami ya samu wani zarafi mai kyau yayi arziki duniya tana gaya mai ƙarya kamar da ake cewa kasuwancin shi ya bunƙasa jarin shi ya tumbatsa ana yayin shi don ba Allah ne ya taimake shi ba wannan shi yake jawo sai ya dinga manta cewa akwai lahira sai ga kaman cewa wannan dadin fa madawami ne sai dinga ganin cewa koda wannan dadin ya kau shi dai yana cikin masu sa'a to abinda zai sa a lokacin ka zama sanda kake cikin wannan jin dadi ka dinga tuna lahira shine ka yawaita sauraron wa'azi game da lahira to abun mamaki shine sai kaga mutum ma da bai cikin wannan nishadin bai cikin wata ni'ima yana cikin damuwa ko kuma yana cikin kunci ko abin tausayi ko tsoro ko talauci kuma shi bai tuna Allah ba to wannan kaga ya muku wa asara domin shi kuma da tuna Allah a lokacin Allah yana nan yana jira zai mai abin da yake so saboda Allah yana cewa amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su a ilahum ma Allah saboda kai da kake cikin wahala da talauci da kunci da fatara da tashin hankali ya kai dan Najeriya kan kowa cancantar gaba Allah in baka ba Allah ba to me za ka yi kai baka samu duniya ba ko baka shirya ma lahira ba kaga asara goma da goma gara wanda yake jin dadin duniya ya samu wani abu anan wataƙila kafin ya kai ga barin duniyar Allah ya taimake shi ya tuba ko ya wani aikin arzikin da Allah zai gafarta mai yana da opportunity yin ayyukan arzikin da kai baka da su saboda haka ya ayyuhan nasu mu ya kamata mu kowa jin tsoron Allah amma sai mu zauna mu ba mu kama aikin lahira ba mu ko ba mu ga duniya ba mu yi ta korafi mu yi ta tazammuri mu yi ta zagin shugabanni mu yi ta cin mutuncin junanmu mu yi ta gulman masu arziki muna musu hasada mu ba mu yi abin da zai amfani mu ba ko ba abin da za mu tsira ba kaga mun zama yan abin nan kallala ma ya kadi ma amar abin da aka ce kai ba kai ba Allah ya kyauta wana ganin bari mu dakata a wannan gaba ko sai mu tashi a cigaban ayar insha Allah daga kallabar rana ala kullu bi makaru yaksu kalla inna hum rabbihim yawma idhin majmu'un shine mallan tashi mu a darasin mu na gobe insha Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Ummati Allahumma bi absarina wa asma'ina ma baqaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man aadana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mawla ilmina wa la ila an-nari musirana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.